Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da fara'a da numar da kuma dalolin muryar Arewa. Za kuma ku ji mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka'almu si Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC a kuma wannan hantsi na ranar Juma'a 17 ga watan Fabrairu. Za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai EU da UNICEF za su agaza ma wasu jihohin Najeriya ta fannin kiwon lafiya. Za kuma a ji cewa an yi taron zaman lafiya tsakanin Fulani da makiyaya a jihar Niger. Za kuma ku ji shirin kallabi da sharhin jaridun Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masauraye assalamu alaikum. Yan majalisar dokokin Amurka sun bayyana cewa wani jami'in shigar fice ya shaida musu cewa duk wani bakon haure da bai da takardar izinin zaman kasa to ya kwanta sanin za a tsare shi kuma a mayar da shi kasar sa. Mukaddashin daraktan hukumar shigar fice ta custom Thomas Hawman shi ne ya fadawa yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat su goma hakan nan sa'ilin da ya gana da Suja Alhamis a majalisar dokokin kasar. Sai dai bayan kammala wannan ganawar dan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat daga jihar Texas Jacquin Castro ya ce burin gwamnatin Trump shine kamin bakin haure bakin gurgurdan hali. Castro ya ce waɗanda kawai za su tsira daga wannan tasku su ne yaran da suka shigo Amurka suna ƙanana kuma yau sun girma kana suna da kariya ta musamman daga wani shiri da tsohon shugaba Barack Obama ya kirkiro. A farkon makon da shugaba Donald Trump da ya hau kan karagar mulki ya ba da umarni na musamman da ya baiwa hukumar shige da fice ikon aiwatar da umarnin.
A Pakistan, wani dan unar bakin wake daga kungiyar ISIS ya kashe sama da mutane 70 kana ya jima kusan mutane 200 rauni a jiya Alhamis lokacin da ya kutsa masallacin yan Shi'a dake kudancin kasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa daga cikin waɗanda aka kashe 30 yara ne ƙanana. Kungiyar ta ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar sadarwa wanda ya rutsa da mata da yara masu yawa a Senwan, wani ɗan gari da ke can nesa a gundumar Sin. Mai magana da yawun sojan ƙasar Manjo Janar Asif Gafar ya ce tuni aka aike da jami'an soji da jirgi mai saukar ungulu da kuma jirgi babba samfurin C-120 zuwa wannan wurin domin su agaza wajen kwashe waɗanda bala'in ya rutsa da su. Ɗaya daga cikin shugabannin yankin ya ce mace ce ta kai wannan harin domin ko da muku an samu kanta a wannan wuri da lamarin ya auku.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi jiya Alhamis a nan birnin Washington duk da irin sanyi da ake yi domin nuna abin da suka kira ranar da ba bakin haure a Amurka. Wannan gangamin dai ya sa dewan shugaban shaguna da wasu wuraren kasuwanci sun kulle domin nuna goyon bayansu ga bakin haure. Wannan zanga-zangar dai ya biyo bayan umarni ta musamman ne tare da aiwatar da wasu dokokin shigar fice da shugaba Trump ya bada umarni a yi amfani da su game da bakin hauren. Kuma umarnin ya haɗa da masu takardar shaidar zama mai kyau da kuma masu na bogi ko kuma waɗanda suke tsaka-tsaki. Duka waɗannan rukunin ba wanda ya san makomarsa. Cikin masu zanga-zangar na ji Alhamis har da wani ɗan taliki mai suna Marcus ɗan shekaru 34 mai aiki wurin sayar da abinci. Yana ɗauke da ƙatuwar tuta wadda ta isa nan ɗansa ɗan shekaru 12 wanda suke tafiya tare wurin zanga-zangan wanda suka yi takawar kusan mil 3. Sai dai ya haɗa tutar mai kalar wato tutar ƙasarsa Guatemala da na Amurka inda yake zaune yau shekaru 12 kenan. Sai dai wannan mai aikin dafa abinci ya yi kasar da 'yan uwansu ba su yi ba. Kamar sauran manyan gidajen sayar da abinci suka kulle shagunansu a cikin Washington DC domin baiwa ma'aikatansu damar shiga cikin wannan zanga-zanga. Saboda haka ya nuna irin tasirin da bakin haure ke da shi a tattalin arzikin Amurka. sai dai wasu ma'aikata sun gaza zuwa domin an yi musu barazana cewa muddin suka bi san waɗannan masu zanga-zangan to bakin aikinsu abinda shi ko mako zai ce ko an kore shi bakin wannan aiki zai iya samun wani.
Shugaba Donald Trump ya yi amfani da taron manema labarai na kai tsaye na farko tun da ya kama aiki wajen kare zargin tangal-tangal a gwamnatinsa, kuma ya ƙaryata zargin cewa fadar White House na cikin rudu da damuwa, kana ya dage cewa gwamnatin tana aiki kamar yadda ya kamata. An dai wato kwashe sama da sa'a ɗaya ana gudanar da wannan taron manema labaran, wanda ya kasance cike da zakuwa da kuma ban mamaki, wanda Trump a wani lokacin yana raha, wani lokacin kuma yana lacca ga manema labarai waɗanda suka cika wani zaure a fadar White House da ake kira East Room. A cikin bayanan shugaba Trump ya lissafa ababen da yake jin cewa nasara ce cikin ɗan ƙanƙanin lokacin da ya yi kan mulki, ciki ko sun hada da janye Amurka daga yarjejeniyar kasuwanci na ƙasashen da ke yankin Pacific. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kungiyar tarayyar Turai EU da asusun tallafa ma yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka rattaba hannu kan wani shiri mai cin biliyoyin nairori don tallafawa wasu jihohi a Najeriya ta fannin kiwon lafiya. Nasir Adamu Elikaya, Garika.
The EU supported maternal, neonatal.
Babban darakin hukumar kiwon lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Faisal Shuaibu ke bada tabbacin amfani da euro miliyan 70 yadda ya dace da kungiyar tarayyar Turai da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya da hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar don inganta kiwon lafiya matakin farko a Najeriya.
Looking at two states, Kebbi and Adamawa, with the signing of the
Dr. Faisal ya ce an zabi jihohi biyar, biyu daga arewa maso gabas Adamawa da Bauchi, biyu daga arewa maso yamma Kebbi da Sokoto, sai kuma a kudu maso gabas jihar Anambra don cin gajiyar wannan tallafi da adadin naira miliyan 40,000 ne da za a yi aiki da su tsawon shekaru uku, wato zuwa shekara ta 2020. Rage mutuwar mata yayin haihuwa da samawa jarirai abinci mai gina jiki na daga ayyukan da za a yi amfani da kuɗin. Adamu Ibrahim Gamawa shine shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar Bauchi.
Wanda da aka fi mai da hankali yara ƙanana kusa da shekara 5 da kuma su mata, cututtuka da suke ɗaukar mata wajen haihuwa da yara ƙanana da kuma rigakafin su da cutan rashin abinci, nutrition services, sauransu, shine abin da ake so a sa ciki.
Yankin arewa maso gabas lalle ba shakka yana ɗaya daga cikin yankuna da ke katan harkokin kiwon lafiya. In an duba wasu sassan yankin yanzu ne masu ke farfadowa daga rikicin nan na Boko Haram. Har Bauchi ma ta fuskanci wannan da 'yan gudun hijira. Shin yaya wannan zai tasiri wajen taimakawa al'ummar yankin?
Zai taimaka kwarai da gaske. Yanzu haka Bauchi muna da officially ma muna da kusan over 1 million IDPs. Kaga already da masu sun an yi stretching engine kuma yanzu an ƙara mana wajen 1 million. Wannan ba karamin taimaka zai ba mu tabbatar cewa an sami healthcare system da zai iya accommodating din al'umma gaba ɗaya.
Ita ma commissioner lafiya ta jihar Adamawa Fatima Abubakar ta ce samun cibiyar lafiya dabda al'umma da bada magani kyauta daga tallafin babban abu ne na ajiyar zuciya.
So akwai magunguna da za su iya su ba su. Su samu lafiya ba shi ne za a yi referring nasu zuwa cibiyoyin kiwon lafiya.
Wannan kuna sa ran zai rage mutuwar mata yayin haihuwa kenan musamman ma yankin ki na jihar Adamawa.
Sosai ma zai mana taimako sosai saboda ka san waɗansu ba su san cewa to in kuka yi musu magana wani cibiyar kiwon lafiya za su ce to in muka je wajen za a tambaye mu kuɗi, ba za su ma so su je ba. Amma in dai suna da wani da yake cikin community din suka san cewa in suka je wajen wannan za a samu ta abun da yake damun su kuma a ba su magani free, kagan za su samu nasara.
Ana samun labarun bada tallafi na dala, euro da fam daga Turai da wasu ke ganin ba lalle ne duk kudin na amfanar masu jinya ba. Mecece amsar mukaddashin kantomar karbar kowar mai yama jihar Kebbi Jafar Muhammad ga wannan tunanin?
A wajen mu motana mu yanke bamu da wannan rashin gamsuwa. Lalle an kawo kudi an kashe su to mun riga mun gane su. Sannan aka kewaye aka tai misali kauyukan mu da wuraren abin da za ka gani a ƙasa.
Ila ko dan kai mataimakin shugaban karamar hukuma ce yasa kike da wannan ra'ayi?
Eh, ina kuma mataimakin shugaban karamar hukuma amma kuma ai kudin ba gwamnatin tarayyar Najeriya ne ta kawo ba. Inda haba gamsu ba lalle muka fara fadi.
Wata cibiyar ƙetare ta bada tabbacin fiye da mata 600 cikin mata masu juna biyu 100,000 ke rasa ransu a sakamakon haihuwa a Najeriya. Nasura da Maili Kayamar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya, kafin mu ci gaba ga wannan. Ce tabakibi tabakaratu bari mu leka jahar Naija inda Fulani da manoma suka yi wani taro na tabbatar da zaman lafiya tsakanin su. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
An gudanar da babban taron neman zaman lafiya a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jahar Naija dake tarayyar Najeriya. Haka zalika mahalarta wannan taro sun tattauna yadda za a shawo kan matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da satar shanu da kuma ƴan bindiga dake hallaka jama'a a jahar. Al'amarin da hukumomi suka ce suna iya kokarin su wajen shawo kan al'amarin. Alhaji Husaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar Mieti Allah a Najeriya. Yayi karin haski akan dalilin shirye wannan taro.
To mun kira wannan taro ne saboda maganan zaman lafiya. Muna so fitintunun da Allah ya jarrabe mu da su a Naija tsakanin ƴan uwan mu manoma da Fulani. Mun kira ne saboda mu gaya ma jama'a wannan al'amarin da ya faru ba mu da goyon bayan sa, kuma muna kira ga dukan bangare biyu da kada su yarda da wani zuga don su kona gidansu. Muka kira kowa da yaran mu matasa sace-sacen da suke yi kungiyar mu bata yadda da ita ba.
Shugaban kungiyar Mieti Allah a jahar Naija Hardo Adamu Kaduna ya ce lamarin rashin zaman lafiya da ya addabi jahar Naija ya ishe su.
Shi yasa muka kira wannan taro, muka kira kowa da kowa da manoma da sauran shugabanni manoma kamar shamomi da gwamnati, don Allah muna kai koken mu don Allah a taimaka wannan, ba mu so mu saki ji, a taimaka da addu'o'i da galgadi a samu zaman lafiya a wannan jahar Naija.
Shugaban hadaddiyar kungiyar manoma a jahar Naija Alhaji Shehu Galadiman Kwantagora ya ce su kan manoma sun dauki wannan taro da muhimmanci.
A hakika wannan abu na da muhimmanci saboda ganin irin halin da aka shiga kasar ma baki daya, kuma mu a wannan jahar ta Naija muna cikin wannan halin. Tanan za a zo a san mafita.
Gwamnatin jahar Naija dai ta ce za ta yi duk abin da ya wajaba domin tabbatar da dorewar zaman lafiya a tsakanin al'umma. Brigadier General Abubakar Imam mai ritaya shine mai baiwa gwamnan jahar Naija shawara akan harkar tsaro, wanda kuma ya wakilci gwamnatin jahar a wannan taro.
Wanda sun ce cewa bai da halin kirki a cikin su su fito da shi, kuma an sun ga wani abu da rashin kyau a kira mu a gaya mu.
Mustafa Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Shirin da ke kawo muku irin rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban tare da bada gudunmuwa da ƙwarin gwiwa ga sauran al'umman mata. Bako mu ta wannan makon ita ce Barista Maryam Sabo. Da farko ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Ni dai sunana Maryam Ahmed Sabo, member National Institute that is MNI, kuma an haife ni a nan Kano, sannan na yi makarantar primary, na yi ta Islamiya, na yi makaranta ta Women Arabic Teachers College, sannan na yi Aminu Kano School of Islamic Legal Studies Abdiyar Abta na ci gaba har na je BUK na yi karatun Lo, wanda a gaskiya ne a tunani na cikin ikon Allah na so in zama kamar teacher, because ina sha'awar zama malama. Me yasa kuwa? Saboda ka zama malami kana ƙara ma kanka karatu, sannan kuma kana sa wasu kuma su ma su koya su sami ilimi ta yadda za su inganta rayuwarsu. Sannan na yi memba na kwamitoci da ɗan dama, sannan kuma na riƙe kotun yara, sannan bayan abin na zama chairperson ta National Federation of Women Lawyers Kano State Branch. Bayan haka, bayan na zama memba na yi chair ɗin, na yi treasurer har sau biyu. Ila yau dai muna nan, dai muna ci gaba kuma da aiki wanda ya kamata, da kuma harkokin da za su kawo ci gaba ga mata da yara da kuma ma al'umma gaba ki daya, because menene kake bukata rayuwarka ta amfani wani.
To, ko kin fuskanci wani kalubale a rayuwarki, ko ta fannin karatu, ko ta fannin kula da iyali, dan na jikin ce kamar kina cikin makaranta kika yi aure?
Gaskiya ina makaranta, ina riga ne aure, sannan na ci gaba da karatu. Dan haka na kan ce ma 'ya'yanmu na yanzu cewa ilimi baya hana aure, aure kuma baya hana karatu. Akwai dai kalubale mutum zai iya fuskanta, domin zaka fita da society wani lokacin kana da ciki, wani lokacin kana da yaro, zaka bar shi a gida. Da yanayin yadda ake samun masu aiki, ba kowa yake da imani ba, da kuma ma yanda ma wani ma in ma da imanin yanda zai kula maka da gidan naka ma aiki ne. Amma idan Allah ya sa ka samu wanda yake mai gidan da zai taimaka maka, amma cikin ikon Allah idan ka iya manajin din kanka, because shi yasa ba wanda yake the best manager su ne mata. In ka iya tsara lokacinka da yanda zaka tafi da shi, to sai ka ga irin wannan kalubalen da zai zo maka ya zo maka da sauki.
Kamar waɗanne irin abubuwa ne zaki ce suka fi damun mata, ko kuma wanda ke suka fi ci maki tuwo a ƙwarya?
Gaskiya cin zarafinsu abu ne wanda yake na ɗaya daga cikin abin da yake damun mata. Violence na gida, ko kuma a waje, ko kuma a gurin aiki ne, to yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mata. Na biyu, abin da ke damun mata saki, a saki mace ba tare da an bata haƙoƙinta na maintenance ba, ko kuma wani lokacin ma a saki mace a ƙwace mata yaranta a raba ta da su, ko a hana ta ta je ta gansu. To wannan ma yana abu ne wanda yake damun mata. Ko kuma ki ga yanzu har ila yau ma wannan annoba da ta zanu mutane, yawan faɗe da ake ma yara ƙanana, hadda kuma manyan mata din ma, da yake ga kuma wani lokacin ƴan mata ma an samu gang sun taru sun yi ma yarinya faɗi. Kin ga abu ne wanda yake damun mata. Sannan kuma ishu na inheritance, wato ishu na gado. Aka ga ko miji ya mutu, ko uba ya mutu, yanda za a ita samu gadon ta, ko kuma an ba ta gadon an sa a hannun wani wanda shi ne zai yi manajin din gadon da aka ba ta.
Zai kula da gadon
daga ƙarshe, yawa zai kula da gadon daga ƙarshe, sai ta ga cewa ko ita ta rasa nata, ko na 'ya'yan nata sun zo ya salwanta, ko kuma a zo a ba ta 'ya'yanta na cikin wani hali. Shi wanda yake kulawa da gadon, maimakon ya duba wannan, ya dinga ba ta wani abin da zai dinga taimaka mata ta kula da wannan yaran, sai ka ga ya ce wai a'a, shi ai abu ne da aka ba shi amana. Wanda kuma ko a addinin Musulunci, gadon yara idan an ba su gado in suna ƙanana, haƙƙi ne daga ciki kakkai abin da zai kasance zaka zalunce su, ko zaka ɓannata musu dukiya. Amma addini ya yarda daga ciki ka tsakura, ka kula da iliminsu, ka kula da ciyarwarsu, da tafatar da su abin da bai dai gwargwado. In kuma har Allah ya hore maka, zaka iya ɗaukar wannan nauyin da ya kamata ka ɗauki wannan nauyin, ba tare da ma cikin kuɗin gadansu ba.
Jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar baƙuwar tamu barista Maryam Sabo da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To, a gaida Maryam. Yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Times, inda jaridar ta rawaito labarin shugaban kasa Trump ya yi tur da kafafen yada labarai a wani taron manema yada labarai na gaggawa da aka shirya a ranar Alhamis, inda yake cewa girman rashin gaskiyar su ya wuce hankali. Shugaban kasar ya zargi kafafen yada labaran ne da fakewa da ra'ayin kansu ba ra'ayin al'ummar Amurka ba, a yayin da suka mai da kai wajen suka ba dare ba rana akan jaririyar gwamnatinsa. Trump ya ce, kafafen yada labaran na kokarin sukar gwamnati na sakamakon sanin cewar muna tafiya ne da cika alƙawuran da muka dauka. Ba sa murna da hakan. Ina ganin labarai na rikice-rikice alhalin sabanin hakan ke faruwa. Wannan gwamnatin na tafiya ne kamar injin da aka yi wa garan bawul. Duk da kasancewar an kasa tabbatar da jami'an gwamnati na, wannan suka ta Mr. Trump ga kafafen yada labarai ta yi aman irin maganganun Trump na baya ne, a yayin da yake kamfe, inda lokaci zuwa lokaci ya ci gaba da Allah wadai da kiransu, bai taba ganin mutane marasa gaskiya irinsu ba. Haka kuma jaridar ta Washington Times ta rawaito labarin mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaron kasa na fadar Amurka ya sauka daga kan mukaminsa a ranar Litinin. Haka kuma shugaban kasa Donald Trump ya dauko Lieutenant General Keith Kellogg Jr. mai ritaya domin zama mai bashi shawara na wucin gadi domin cike gurbin. Wani abu na farko da ya fara jijjiga sabuwar gwamnatin. Michael Flynn ya bar mukamin mai bada shawarar bayan ya tabbatar da ya yaudari mataimakin shugaban kasa Mike Pence dangane da maganar wayar tarho da Mr. Flynn ya yi a kan kansa, wanda wannan tattaunawa domin gujewa wata doka ta gwamnati haramtacciya ce. Sai kuma malaika jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin Andrew Fusda, wanda shugaban kasa Trump ya ayyana a matsayin sakataren ma'aikata, ya janye daga zaton da ake yi masa a ranar Laraba sakamakon yin dagiya da aka samu daga 'yan majalisar dattijan Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ta zargin Fusda da ɗaukar wata baƙuwar haure mara takardun izinin zama aiki a gidansa. Janyewar Fusda daga wannan takara ta jefa fadar Amurka ta White House cikin rikici kwanaki kaɗan bayan mai baiwa shugaban ƙasa Trump shawara kan harkokin tsaro. Michael Flynn ya bayyana cewa ya yi magana ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, kuma wanda ka iya zama kare doka da jakadan ƙasar Rasha a shekarar da ta gabata dangane da ɗage takunkumin da Amurka ta ɗora wa Rasha. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken kasuwanni a faɗin Amurka sun kulle, ɗalibai da yawa ba su je makaranta ba a ranar da aka yi wa laƙabi da rana ba tare da baƙin haure ba. A faɗin Amurka, dubunnan masu zanga-zanga ne suka shiga zanga-zangar da aka raɗa wa suna rana ba tare da baƙin haure ba, daga tattaki da ƙin zuwa aiki zuwa hana yara zuwa makaranta, domin nuna muhimmanci da gudunmawar tattalin arziki da baƙin haure ke baiwa al'umma. Da yawa daga cikin shagunan sai da abinci a Washington DC da Philadelphia da Austin da Texas da kuma wasu manyan birane a Amurka sun shiga cikin wannan zanga-zanga ta hanyar rufe shagunansu domin nuna goyon bayansu ga ma'aikatansu. Sharhin jaridin Amurka kenan na wannan satin, kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Za ka gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana Dan Mori Kaya kansila jin daɗi daga Mandela Shagar lokacin da suka fice. Gaskiya muna ƙara jin jina mai girma wannan jihar Sokoto bisa ga wanga mataki na biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi da na ma'aikatan education na ƙananan hukumomi waɗanda suka ritaya ko kuma waɗanda suka rasu. Haƙoƙansu na tashi daga tutsinsu. Allah ya saka mai girma gwanin da alheri.
Assalamu alaikum Murya Amurka. Da Alhaji Maduro ɗan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina roƙon musulmi da kirista don Allah a sauya ma mutanen Somalia da addu'a na halin yunwa da ukuba da tashin hankali wanda sun shiga. Ya Allah ka kare su, sauya musu ya Allah, ya musu mafita. Mu kuma Najeriya da ba shugaban ƙasar mu General Muhammadu Buhari lahiya, ƙara ma 'yan Najeriya kwanciyar hankali da walwala da natsuwa da biyan bukata daga ɗan uwa mai Allah.
Assalamu alaikum sashi Hausa na DOA. Mai magana Aliyu Ƙaran Bakwai Zakka ƙaramar hukumar Safana a cikin jihar Katsina Najeriya. To magana da babban bankin Najeriya ya na cewa wai babu kuɗin jabo a Najeriya, bai kamata ya saurin ƙaryata ba, ya kamata ya bincika, domin ko ni ne na taɓa yin karo da jabon kuɗi na naira 1,000.
Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA America. Suna na Abu Yele mai tsoho na keɓe lokal gamen da ke jihar Sokoto. Tsawon na sayi kira ga musulminmu da kiristocinmu. Sai ce ku ce danganta da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba namu na ba. Kamata ya yi mu taya shi da addu'a. domin ciwo ya san kowa kuma kowa yana yi, sannan da ciwo da sauki suna wajen Allah. Don haka ya kamata mu taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da addu'a. Ubangiji Allah ya ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lahiya, ya dawo mana lahiya, ya dawo yi mana ayyuka na ci gaba waɗanda ya ɗauko domin mun ga canji. Ubangiji Allah, muna roƙonka don sunanka ɗari ba ɗaya Allah, Allah ka ba Buhari lahiya, ya dawo mana Najeriya lahiya.
Kanjamau cuta mai cutarwa, kanjamau cuta mai cutarwa, masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. Kanjamau cuta mai cutarwa, in bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. Kanjamau cuta mai cutarwa, radio BOA na ta kira domin kowa ya zamto wayewa. Kanjamau cuta mai cutarwa, da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Dai dan kanjamau ta zanto kaucewa, kanjamau cuta mai cutarwa, tayi a dilleri tayi a lafiya tayi a kace godan ganewa. Kanjamau cuta mai cutarwa, muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zamni santawa. Kanjamau cuta mai cutarwa, ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida, duk garkuwar jiki ya ga karyawa. Kanjamau cuta mai cutarwa, hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan farjawa. Kanjamau cuta mai cutarwa, wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a sa a zanto aunawa. Kanjamau cuta mai cutarwa, ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa. Kanjamau cuta mai cutarwa, amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Kanjamau cuta mai cutarwa, ina wanzan mai yin aiki kai ma ka gona askar askewa. Kanjamau cuta mai cutarwa, idan ka gama wa wani aiki kafin wani ka zamto konawa.
Wannan haka yake. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya, amma a takaice.
‘Yan majalisar dokokin Amurka sun bayyana cewa wani jami’in shige da fice ya shaida musu cewa duk wani bakin haure da ba su da takardar izinin zaman ƙasa su kwana da sanin cewa za a tsare su kuma a mayar da su ƙasarsu. Muƙaddashin daraktan hukumar shige da fice ta Custom Thomas Hellman shi ne ya faɗa wa ‘yan majalisar wakilai na jam’iyyar Democrat su goma a hakan sa’ilin da ya gana da su jiya Alhamis a majalisar dokokin ƙasar. Sai dai bayan kammala wannan ganawar, ɗan majalisar wakilai na jam’iyyar Democrat daga jihar Texas, Jackin Castro, ya ce burin gwamnatin Trump shi ne kame bakin haure bakin gwargwadon hali. A Pakistan, wani ɗan ƙunar baƙin wake daga ƙungiyar IS ya kashe sama da mutane 70 kana ya jima kusan mutum 200 rauni a jiya Alhamis lokacin da ya kutsa masallacin ‘yan Shi'a da ke kudancin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa daga cikin waɗanda aka kashe 30 yara ne ƙanana. Ƙungiyar ta IS ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar sadarwarta wanda ya rutsa da mata da yara masu yawa a Sennar, wani ɗan gari can da nesa da gundumar Sinnar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi jiya Alhamis a nan birnin Washington, duk ko da ɗan karan sanyin da ake yi domin nuna abin da suka kira ranar da babu aiki bakin haure a Amurka. Wannan gangamin dai ya sa da yawan shugaban shaguna da wasu wuraren kasuwanci sun kulle domin nuna goyon bayan su ga bakin hauren. Wannan zanga-zangan dai ya biyo bayan umarni ta musamman ne da tare da aiwatar da wasu dokokin shige da fice da shugaba Trump ya bada umarnin a yi amfani da su game da bakin hauren. Kuma umarnin ya haɗa da masu takardar shaidar zama mai kyau da kuma masu na bogi ko kuma waɗanda suke tsaka-tsaki da kuma masu duka waɗanda ke wannan rukunin ba wanda ya san makomarsa.
To, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Muna taya Alhaji Kafinta gaidan murnar ɗaurin auren ɗansa Ibrahim Umar Abba wanda za a yi gobe Asabar da ɗaya wato ƙarfe 9 na safe a gaidan layin Alhaji Ibrahim Yarbawa. Sai kuma muna kuma taya Sadiq Mai Gari Ahmadu murnar ɗaurin aurensa da Shamsiya Abubakar wanda za a yi gobe Asabar shi ma a ƙarfe 10 na safe a gaban gidan Joro Traki a Yola. yanzu amadadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman Maladin Ibrahim Ayawa da CD da shi kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma anjima.